Assalamu alaikum masu saurare, barkamu da sake saduwa a shirinmu na jawabai daga dattawa. Kamar kullun ga gogon naku yake kaya da yadda ta kaya a fagen labarai a Najeriya a mako mai shudewa.
Shugaban Najeriya ya sake tura sunan Ibrahim Magu majalisar dattawa don tantance shi ga jagorancin EFCC. Kazalika shugaban ya tura wata wasiƙa da take amincewa da kobe sakataren gwamnati Babacir David Lawal kan zargin badakalar kuɗin nome ciyawa. Shugaban kwamitin Shehu Sani ya yi shagube.
Gwamnati za su yi irin wannan abu a kyale su. Ya kamata a buɗe duka kurkukun Najeriya, kowa ya fita duk wanda ke da laifi.
Gwamnatin Najeriya ta ce shugaban Buhari yana London yana hutawa kuma lafiya kalau. Wannan martani ne ga jita-jitar goyi shugaban ya koma ga Allah. Dan APC Ciro Mambaka ya ce jita-jita mummunar ɗabi'a ce.
Shugaban ƙasa fa bai kamata a ce wannan ƙage an mashi ba.
Gwamnatin Najeriya za ta biya kuɗin dakwandin lalin mai naira biliyan 150 da aka ba batun ƙarin farashin litar mai. Babbar kotun tarayya a Lagos ta ɗore shugabar kamfanin mai ta Ontario Adan Gali ɗaurin shekaru 10 dan hannu a karkatar da akalar kuɗin tallafin fetur. Ƙungiyar 'yan jarida ta Najeriya ta buƙaci rundunar 'yan sanda a Borno ta saki mawallafin jaridar The National Trail Inuwa Bala bisa wani labari da jarida ta wallafa kan mutuwar tsohon mataimakin gwamnan jihar Zanna Umar. Nasira da Malika, murar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To yanzu za mu shiga zauren jawabai daga dattawan arewacin Najeriya. Dattawan da za su sake yi ma 'yan arewacin Najeriya jawabai yau su ne Sheikh Ishaq Yunus Almadani, wani babban limami a garin Kaduna, da kuma rabaran Dr. Musa Asake, sakataren kungiyar Kiristan Najeriya shiyar arewacin Najeriya. Ga Sheikh Almadani.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Sunana Ishaq Yunus Muhammad, daga nan Kaduna, arewacin Najeriya. Abinda nake so in faɗa dangane da 'yan uwana mazauna arewacin Najeriya, musulmi da krista baki ɗaya. Watan abinda ya kamata mu gane shi ne, babu mutumin da ke zaune face yana buƙatar cin nasara. Ba mutumin da ke neman cin nasara face ci gaba daga inda yake zuwa wani bagire wanda ya wuce nashin. Sannan bayan haka, wannan baya samuwa a lokaci guda. Ɗabi'a ta duniya da kuma sunna ta Allah a bayan ƙasa, komai a hankali yake zuwa. Saboda haka yunƙuri a lokaci guda, ka ce kana buƙatar sai kaza ya faru, ba a taɓa samun wannan ba a duniya balantana a samu a yanzu. Allahumma sai ta hanyar annabawa, ita ko sai idan mu'jiza ce. Amma ɗabi'a ta sunnar Allah, akan yi shuka ne, sannan a yi ruwa, a yi fari, a yi maimai, sannan kuma a dawo a girbe a shanya ya bushe, sannan ya amfana ga al'umma a ɗiba a je a ci a gida. So daga ya'yan uwana bayin Allah, nasara ta Allah ce na hannunsa, kuma yana kawo ta ne a lokacin da yake so, sannan a lokacin da ta dace, sannan a lokacin da al'umma suke cikin tsananin buƙatarta. So daga ya'yan uwana baki ɗaya, abin da ke zama wajibi a kanmu shi ne mu haɗa kai mu nemi wannan nasara. Abinda Allah ya yi mana alƙawari a kai shi ne za mu samu wannan nasara, amma idan mu bagiranta. Sharuɗan samun nasara ko kuma wajibcin samun nasara, Allah ne ke faɗi a cikin Alƙur'ani mai girma, ya ce wa kana haqqan 'alaina nasrul mu'minin, tabbas ne a kaina kanmu in ji Ubangiji mu taimaka masu imani a duniya. Wannan taimakon ba na jiya ba, ba shekarun jiya ba, har gobe hajibi duk al'umma suka tsaya maga Ubangijinsu, Allah na ba su taimako. Sannan banda wannan samun taimako, abu na gaba shi ne watan gina ƙasa ko raya ta ko samun cin nasara a cikinta, ba yana dogaro ba ne kaɗai a kan shugabanni. Dukkan wanda Allah ya ba shi wata hikima, wani irin dabara ko wata irin dukiya, to Ubangiji yana buƙatar wannan kayan don a yi aiki da su wajen yaɗa wannan al'umma. Haka iyaye mu so koya mana, haka dangi mu so koya mana, haka kanin mu so koya mana a dalai daban-daban. Musamman ma dai arewacin Najeriya, za ka ga mutum idan ya noma ta bushe, sai a huda ƙofa ta bayan gidansa don kada matarsa ma ta sani. A daga rumbunsa sai an cika da hatsi, don idan mace ta gane baka da shi tana rena ka, to ba za ma a barin ma ta sani ba. Sai an cika rumbunka tukunna abinci, sai ta ga kawai ta ce a miƙo, sai a miƙo mata. Duk wannan waɗansu irin kaya ne wanda da za mu yi aiki da su, mu samu taimakon juna a kan haka. Da musulmai da waɗanda ba musulmai ba, babu shakka irin da kyakkyawan tsammani ga Ubangijina. Za mu samu zaman lafiya, za mu samu cigaba, za mu samu dagewa, za mu samu gogoriyo da ƙasashen da ake tsammanin sun waye ko sun ci gaba. Domin duk wanda ya gani tsari ne ke kawo haka. Duk ƙasar da ba ta da tsari, babu shakka rushewa ce ke gabanta. Haka duk ƙasar da samanin cikinta ba san kimar manyan ciki ba, su kuma manyan ciki ba san amarar da Allah ya ɗora musu ba na tarbiyyar waɗannan samarin to karshe ga baki din rushewa suke yi. Wannan shine a takaice abin da nake so in jawo hankalin ƴan uwana.
Shi ma Rabaran Musa Asaki ya ce sai da hakuri da girmama juna ƴan arewacin Najeriya za su samu ci gaba.
Masu sauraron mu musamman a jihar Arewa a nan a Najeriya, ina kawo muku gaisuwa, ina dauka wannan lokaci in yi godiya in kuma ja hankalin mutanen mu a nan Arewa da cewa muna wa Allah godiya domin duk yawan hargitsin da muka samu kashe-kashe, kone churches da masaratai, abin da muna roko yanzu haka musamman mu yan Najeriya a nan a Arewa, ya kamata mu yi zaman lafiya. Sauran abubuwan da suke faruwa musamman tashin hankalin da ke akwai tsakanin Fulani da manoma, wannan muna roƙon Allah ya ba mu nasara a kan shi. Ina kuma kira zuwa ga dattawa na kowanne jiha inda abubuwan nan suke faruwa a taimaka a ga mu yi zaman lafiya. Gwamnati kuma su mora duk abin da sun iya yi a taimaka. Ba mu da wata kasa sai wannan kasan. Idan muka kashe kanmu ko muka kore wuraren da muke zama, ina za mu koma? Ina kira da babban murya da Krista da Musulmi, mu dukufa a sunan yan Najeriya, mu talafi wannan gwamnatin, mu yi addu'a domin gwamnatin nan domin zaman lafiya ya ci gaba. Kun gan a nan a Arewa yadda hargitsin nan yake, ya sa mutane ba su so su zo su investment a nan a Arewa, mu ne muna baya. To mu goyi bayan gwamnatin nan mu gan abubuwa nan fa muka sa su a baya. Tunda shugaban kasa ya na nema masu gaskiya, mu yi addu'a Allah ya bashi masu yin gaskiyan. Don wani lokaci mutum yakan fara da kyau sai ga gan surutai da suka ya sa mutum ya kauce. To muna addu'a Allah ya bi da shugaban kasa. Abin da ke wahalar mu a Najeriya shine addini. Ina addu'a da roko zuwa ga shugaban kasa a yi kokari a yi abin da ba zai kawo mana damuwa ba. Sai gashi maganan corruption da muna fama, wanda shugaban kasa ya sa a gaba, wadansu suna cewa yana yi da sauri da yawa ya yi a hankali, wadansu kuma suna cewa duk waɗanda an kama su da cin kuɗin gwamnati su mai da kuɗin. Ina mai goyon baya da cewa shi corruption cuta ba abin da ya kamata mu goyi baya ba ne. Don haka ina cewa gwamnati duk wanda suka same shi ya kwashi kuɗin gwamnati ba akan hanya ba, a hukumta shi bisa ga doka. Amma kada a zabi wani a yi mashi hukunci wani kuma da aka sani ya yi ba a yi masa hukunci ba. Wannan ne yakan sa mutane su fara shakkar gwamnatin. To addu'a na da kira na yi ga yan Najeriya, mu daina yin gaba a cikin magana, mu fara suka, mu fara neman dalili. Ina kuma cewa gwamnati idan har kun samu mutum wanda ya kwashe kudade, kun karbi kudaden nan a karba a yi aiki da su. Ina fata wannan gwamnatin wanda muka santa an ce gwamnati da za ta yi mana gaskiya ne, za a yi mana gaskiya.
Haka, to nan muka kammala shirin na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya. Sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya cikin annashuwa da kwanciyar hankali da lumana.